أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد من رؤوس رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام وبركاته من السادوة وانا يمتشي من البركة وده إن شاء الله وزام طورة لك إن دمك تيا تكين كراتن تاريخ شوك بنمو صحابة من زال الله صلى الله عليه وسلم وانا يشيني درس منا حمسن دشدا كما يومنا رانر شاترا ga watan Jumadal Ula shekara ta 1444 bayan hijirar Annabi alayhi salatu wassalam wato zuri da 13 ga watan Disamba na shekara ta 2022 miladiya a darasin da ya gabata mun ji tarihin Nana Aisha radiyallahu anha wato farkon tarihin ta inda ake bayanin kadan daga cikin irin manaqibunta wato darajojinta da kuma abubuwan da Allah yake bincike ta da su wanda sauran matayen Annabi sallallahu alaihi wasallam ba su samu ba. To daga cikin irin wayannan darajojin mun faɗi cewa malaika Jibril alaihi salam ya taba gaishe ta. Sannan mun faɗi hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi fifikon ta a saman dukan mataye. Sannan daga cikin darajojin ta mun faɗi cewa lalle Annabi sallallahu alaihi wasallam bai auri wata budurwa ba sai iya ita kadai. Sannan daga cikin darajojin ta mun faɗi cewa wahayi yakan sauka wa Annabi sallallahu alaihi wasallam alhali wato suna lullubi a cikin mayafi shi da ita. To daga cikin darajojin ta ai dawo bayan waɗannan da aka ambata akwai kuma wasu darajoji waɗanda da kanta ta faɗa ta ce babu wata mata a duniya wacce ta samu irin waɗannan darajojin sai dai Sayyida Maryamu ibn Imran. Kamar yadda Abdullahi ibn Safwan رضي الله عنه يرويته ده غريتنا شوا لي خلال تسكن لم تكن لأهل نئنا ده وسو درجو جي قدا ترى وان ده وسو ده شما تاباس ده إتا سيدي أبن ده الله يباوا مريم إر إمران تشي ووالله ما أقول هذا فقرا على سواهباتي تشي والله بمفتوان دن الفهري بسا سورا أبو كينا بطن عنفن سورا ماتا عنب صلى الله عليه وسلم sai Abdullahi ibn Safwan ya tambaye ta wadanne ne wannan darajojin nakiya ummul mu'minin sai ta ce mishi ja'al malaku bi surati ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fatazawwajani ce malaika ne yazo da siffata ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma umarci shi cewa ya aure ni sai ya aure ni sannan daraja ta biyu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ni ina budurwa sauran matayen shi kuwa dukkanin su zaurawa ne sannan da ce wa kana ya atihi alwahyu wa ana wa huwa fi lihafin wahid ya kasance wahayi yakan zo mishi alhari da ni da shi muna cikin mayafi guda fa kuntu min ahabbin nas ilayhi kuma ni ina daga cikin mafi soyuwan mutane zuwa gare shi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda shi ma da kansa ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam sannan da ce wa nazala fiya ayatun sannan ayoyi sun sauka masu yawa wanda suke magana a kaina wanda sai da al'umma suka kusan halaka ba dan saukar wayannan ayoyin ba yace wa ra'aytu jibrila wa lam yarahu ahadun min nisa'i sallallahu alaihi wasallam kai yace kuma ni na ga malaika jibrilu da idanuna wanda kuma in banda ni babu wata daga cikin matayen annabi sallallahu alaihi wasallam wacce ta ganshi ubuda fi baiti sannan an karbi ran annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin daki na anan yi jinya shi ta karshe kuma na karbi ran shi yace kuma a lokacin nan babu wanda ya san annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga ubangijin shi tunda yana kwance ne ya dora kanshi akan cinyarta babu wanda ya gane cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ruhinsa mai tsarki ya riga ya koma ga ubangijin shi sai iya ita kadai sai kuma mala'ikan mutuwa wannan ya zo a cikin sudrakuna Imamul Hakim juz'i na 4 shafi na 10 kuma Imamul Hakim ya inganta ruwayar haka nan Imamu Zahabi yayi muwafaqa da shi akan haka kaga waɗannan duka darajoji ne nata guda tara a jijjire ga sunan. Sannan bayan haka Nana Aisha radiyallahu anha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam ni a lahira a cikin aljanna ba ma iya duniyar ba, kaga wannan ma wata daraja ce mai girma daga cikin darajojinta. Tace wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi darajojin nan na Fatima, sai na yi magana ni nace ni fa ya Rasulullahi, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ce amma taridina an takuni zaujati fi dunya wal akhirah, shin ba za ki farin ciki ba zama ke ci ke matata ce a nan duniya kuma da lahira? Nace kwarai ku na yi farin ciki ya ma'aikin Allah. Sai ya ce mata fa anti zaujati fi dunya wal akhirah, to dalli ke matata ce a duniya da lahira. Shi ma wannan hadisin ingantacce ne, Imam al-Hakim da Ibn Hibban da sun rawaito shi kuma sun inganta shi. Kuma ta sahabai da wallahi alim duka sun san da wannan. Dan ko lokacin da Sayyidina Ali radiyallahu anhu ya aiki Ammar da Imam al-Hasan zuwa garin Kufa domin su kira mutanen Kufa lokacin da za su tsaya shi yaki. Da suka je din suna faɗan kuma darajojin nan na Aisha a garin. Suna cewa inni la alamu annaha zawjatahu fi dunya wal akhirah, cewa iga wallahi ni na san cewa ita matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce a duniya da lahira. Kashi kansa Ammar dan Yasir ya faɗa na yana da cikin darajojin nan na Aisha radiyallahu anha cewa ta dalilinta ne muka samu wannan saukin na taimama. Allah ya yi wa al'umma rangwami. Ya zo daga Nana Aisha radiyallahu anha hadisi ingantacce, tana cewa wata rana na nemi aro daga wajen yar uwata Asma'u, na nemi aron abun wuyanta, kayan adanta, to na sa na fita tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, to sai wannan abun wuyan nata ya tsinke. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura mutane daga cikin sahabbai suka je neman wannan abun wuyan, ba a gan shi ba. To har dai lokacin sallah yayi, sai waɗannan mutanen suka yi sallah ba tare da alula ba, saboda babu ruwa tare da su. Yayin da suka dawo sai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa lokacin sallah yayi kuma babu ruwa tare da su, dan su sun yi sallah ba tare da alula ba. Shikenan kawai sai ga ayat taimama ta sauka wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, da Allah yake cewa ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn in kuntum junuban fatahharu, inda Allah yake cewa tayammamu sa'idan tayyiban wamsahu bi wujuhakum wa aydiyakum. Sayyidina Usayd bin Hudayr radiyallahu anhu yake cewa jazakillahu khairan, Allah ya saka miki da alkhairi, yake Aisha, to wallahi ma nazala biki amrun qattu illa ja'ala Allahu laki minhu makhrajan, yace ina rantsuwa da Allah babu wani lamari da zai sauka gare ki ba ce sai Allah ya saukar miki da mafita. Wa ja'ala fi lil muslimin barakatan, sannan sai Allah ya sanya wa musulmai albarka a cikin wannan lamarin. Wannan hadisi ne ingantacce, Imam Bukhari ya rawaito shi. To kaga wannan abin da yake nuna mana shine sanadin saukar ayat taimama ta dalilin Nana Aisha. A wata ruwayar kuma ta ce mun fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sashen tafiye-tafiyen shi, a sai da muka zo wani waje da ake kiran shi Baida'u, to anan sai abun wuya na ya tsinke. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya ana ta neman abun wuyan ba same shi ba, sahabban shi ma suka tsaya tare da shi, kuma inda aka tsaya din nan babu ruwa. Sai mutane suka zo wajen Sayyidina Abubakar suka gaya mishi suka ce baka ga abin da Aisha ta aikata ba ne, ta tsayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi gashi kuma babu ruwa a wajen. To Sayyidina Abubakar sai ya shigo cikin ainihin inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake. A lokacin nan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bacci, ya dora kanshi akan kafafun Nana Aisha radiyallahu anha. Abubakar sai ya ce mata kin tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi gashi kuma babu ruwa a kusa, kuma babu ruwa tare da su. Tace mahaifina Abubakar sai ya tuhume ni da laifi, ya faɗa abin da Allah ya nufi shi ya faɗa, sai ya kasance yana zungura ta haka da wani abu da ke hannunsa. Da babu abin da ya hana ni motsawa face saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwanciya a jikina, saboda in nayi motsi mai yawa zai iya farkawa daga baccin da yake. To ana cikin haka bayan Abubakar din ya fita, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya farka daga baccin shi. arwacin nan gari ya waye kuma babu ruwan yin alula sai Allah ya saukar da wannan ayat ta taimama sai akai taimama akai sallah arwacin ne sai Usayd ibn Hudayr yake cewa ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakr wannan ba ita ce albarkar ku ta farko ba ya ku iyalan gidan Abu Bakr saboda nana Aisha din tana daga cikin iyalan gidan Abu Bakr tunda Aisha ce nana Aisha ce bayan mun yi sallah sai muka tashi da aka tashi raƙumin da nake kai dama ya durƙushe kawai sai ga abun wuyan ashe raƙumin ne ya danne shi yana kasan raƙumin tunana Aisha radiyallahu anha wannan kaɗan ne daga cikin irin darajojin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mata tana daga cikin mafifitan mataye waɗanda tun da duniya take ba a taɓa ganin mata masu albarka irin su ba saboda yanayi irin na halayya irin ta mata suna da kishi tunana Aisha radiyallahu anha tana da tsananin kishi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin hakika dukkan mataye an ɗabi'anci zukatansu bisa kishi musamman akan abin da suke so kamar yadda malamai suke faɗa shi kishi nau'i biyu ne akwai kishi abin yabo akwai kuma kishi wanda yake wannan abin zargi ne kamar kishin da zai sanya mace ta yawaita kyautatawa zuwa ga mijinta ta yi kokarin zarce sauran yan uwanta da suke karkashin mijinta wato sauran abokan zaman ta yi kokarin fin su kyautatawa miji to ga wannan kishi ne abin yabo amma kishi irin na matan wannan zamanin wanda yakan kai su har ga zuwa gun bokaye da yan duba da kokarin yi kishiya asiri da sauransu da kishin da zai sa mace ta matsawa dan mijinta wato wanda ba ita ta haifa ba takurawa rayuwar shi saboda kawai ba ita ta haife shi ba kaga wannan kishi ne mummuna irin kishin da Allah baya so amma tana na Aisha radiyallahu anha ta kasance tana da tsananin kishi daga cikin mataye kishin da kuma akan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wallahi ma dukan yin kishi har da matar Annabi sallallahu alaihi wasallam ma wacce ba su zauna tare ba irce na nana Khadija radiyallahu anha bata yi zamani da ita ba lokacin da nana Aisha radiyallahu anha aka haife ta to ita nana Khadija ma a sannan din tana gab da barin duniya lokacin da nana Khadija ta bar duniya duka ita nana Aisha shekarun ta ba su wuce 6 ko 7 ba tana faɗa da kanta take cewa na kasance ina yin kishi hatta da irin matan da suka kawo kansu wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya Rasulullahi na baka kaina wai da Allah dama ya mishi izini ya ce wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsa lin nabi in arada nabi wan yasankiha cewa Allah ya halasta mishi duk wata mace da ta ce ta bashi kanta to Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da damar ya aure ta ba tare da sadaki ba Allah ya aura mishi ta ya halasta mata tace sai nake cewa atahabul mar'atu nafsaha shin yanzu mace ta ba da kanta ana cikin haka yayin da Allah ya saukar wa Annabi sallallahu alaihi wasallam da ayan nan da Allah yake cewa turjiman tasha wa minhunna wa tu'i ilayka mimman tasha wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alayka Allah ya umarci shi cewa matansa duk wacce ya so ya kusanto da ita zuwa gare shi wacce ya so kuma ya batta ma'ana shi Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bai wajabta mishi rabon kwana ba kawai dai yayi ne saboda hali irin nashi saboda daidaita tsakaninsu da kuma dai saboda su matan dan rarashin zukatansu amma Allah bai wajabta mishi rabon kwana tsakaninsu ba Allah ya yarje mishi zai iya wato kiran kowace daga cikin matansa ko da ba a ranar ɗakin ta bane to nana Aisha radiyallahu anha da ta ga wannan sai ta ce ma ara rabbaka illa yusari'u fi hawaka ta ai bana ganin ubangijin ka faci sai yana yin gaggawa ne wajen biyan bukatar ka duk yadda ranka yake so haka Allah yake maka to da wannan kauri ne dake nuni zuwa ga hadisaccin kishinta kan Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ingantaccen hadisi ne Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin wata riwayar kuma tace lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a ranar wata matar to yakan nemi izini a gare ta sai ya kira wata daga cikin matayensa to ana cikin haka ne sai wannan aya ta sauka wato ya halasta a ranar da kake ɗakin uwar gida idan tana da wata larura kamar ko tana cikin jini ko tana cikin jego ko wata larurar da kai kana neman wani abu daga gare ta da kuma wannan din ba zai yiwu ba ko kana so kai wata mu'amala da ita irin mu'amalar aure kuma wannan ba zai yiwu ba saboda halin da ke ciki ko bata da lafiya ko zazzabi ko kuma tana cikin jini ba addinance zaka iya neman izinin ta ka kira wata daga cikin matanka in kira uwar gida ko ka kira wata in matan da ka sani da yawa ma'ana sai ka nemi izinin ita wannan din wacce ranar kwanan ɗakin ta ne idan maka izini to sai ka je ka kwana a ɗakin da ba nata ba in kuma matar ka ce da kai to sai ka nemi izinin ta sai ka kira wata matar da ba ita ba duk wannan ya harasa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance da yana yin haka shi ba to sai Allah ya saukar mishi da wannan ayar turjiman tasa wa minhu nautu uyi ne kuma man tasa cewa duk wacce ya so kawai shi kenan ya kira ta zuwa gare shi wacce kuma bai so ba ya nisan ta daga gare shi ma'ana shi Allah bai wajabta mishi rabon kwana kamar yadda mu aka wajabta mana ba nana Aisha tana bada wannan labarin sai baiwarta Mu'azatul Adawiyya ta tambaye ta tace me kika kasance kina faɗa sai ta ce ai lokacin da wannan ayat ta suka sai nace idan ko har haka ne wallahi ni ya rasulullah in dai har ni ne zan bada izini ka je gun wata mata wacce ba ni ba ya rasulullah wallahi ba zan iya zabar wata akan kaina ba saboda kai wato akan abin da ya shafe ka ba zan yadda wata tafi ne a wajenka ba duk wannan kaga yana nuni ne zuwa ga tsananin soyayya da take mishi sallallahu alaihi wasallam an rawaito daga gare ta kuma tana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana cikin dare ya fita daga wajenta tace sai kishi ya motsa mun sai ga alamar kamar na dan yi fushi sai ya ce min ya ke Aisha me ki gare ki ko kishi ne ya motsa miki sai na ce masa ya rasulullahi me ko gare ni da ba zan yi kishi a kan miji irinka ba miji kamar ka ai dole ne mace kamar ni ta yi kishi a kan shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko dai shedanin ki ne ya zo miki sai na ce ya ma'aikin Allah shin akwai wani shedani tare da ni sai ya ce mata kwarai kuwa sai na ce mishi kowanne mutum ma yana da shedani tare da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce mata kwarai kuwa sai ce to kai fa ya ma'aikin Allah sai ce ni ma akwai tare da ni sai dai ni ubangiji na ya taimake ni akan nawa ya musulunta wanda wannan yana daga cikin kasai sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kowanne mutum yana da wani shedani da ake ce mishi qarin wato kamar wani aboki ne daga cikin shedani yana tare da mutum koyaushe san da ka ji wani fushi-fushi wani hasala wani mummunan nufi ya zo a cikin zuciyarka to wannan shedanin ne yake gaya maka san da ka ji za ka yi aikata wani abu na alkhairi sai ka ji ka fasa to wannan shedanin ne yake baka shawara har ka fasa yin wannan abu to annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin khafa'is nashi cewa shi Allah ya taimake shi akan nashi shedanin ya musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam ya musuluntar da shi yace fala ya amurni illa bi khairin baya wa mutana da komai sai alkhairi haka ya fada a cikin wata ruwaya ya kasance tsananin kishin nana Aisha radiyallahu anha ya fi akan nana Khadija duk da cewa ita ba ta taba rayuwa tare da ita ba amma tana kishi da ita ne saboda yadda ta ga mutane suna yawan ambatanta da alkhairi domin cikawa da alkawarinta saboda haka ne sai ta ce wallahi ban taba yin tsananin kishi akan wata mata daga cikin matayen annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar irin kishin da nake yi akan Khadija saboda yadda nake ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawan ambatanta yana yabanta wata ruwayar kuma ta ce ban taba ganin ta ba sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam ne yana yawan ambatanta kuma a wasu lokuta da dama yakan yanka akuya ko tinkiya a rarraba naman a aika shi zuwa ga kawayenta da yan uwanta ita ce sau da yawa nakan ce mishi ya rasulullahi kamar duk duniya babu wata mace sai Khadija sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna kanat wa kanat wa kana li min halwalat sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika fadar darajojin nan na Khadija din sannan ya ce kuma ta kasance tana da daraja kaza kuma ita ce uwar ƴaƴana daga nan nana Aisha sai ta shiru wannan hadisi ne ingantacce shi ma Imam Bukhari da Muslim duka sun ruwaito a cikin sashen wasu ruwayoyi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan ce mata inni ruzitu hubbaha hakika lalle ni an azurta ni da soyayyarta wato ta so ni so mai tsanani ni ma kuma haka na so ta Imam Zahabi ya yi ta'aliki akan wannan hadisi a cikin littafin shi Siyaru Aramin Nubala. Yace wannan yana daga cikin abubuwa na ban mamaki. Cewa Nana Aisha radiyallahu anha tana yin kishi da matar da take wato a irin yanayin shekarunta, za a yi cewa kamar tsohuwa, ta girme ta nesa ba kusa ba, wacce kuma ta riga ta rasu tun kafin ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ita Nana Aisha din. Sannan kuma sai gashi Allah ya tsare ta kuma ba ta yin irin wannan kishin mai tsanani da sauran mataye wanda suka rayu tare da ita a cikin gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wannan ne domin sauƙaƙawa ga zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda inda a ce wannan tsananin kishin da take ji tsakaninta da Nana Khadija, da a ce haka take ji tsakaninta da wasu mata daga cikin matayen gidan wanda suka rayu tare da ita, to dalle da za a sami irin su farace-farace da tashe-tashen hankula, wanda wannan kuma ba zai yi daɗi a zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Amma kaga sai Allah ya tsare wannan ɗin bai faru ba. Kuma yana daga abin da ya sauƙaƙa tsananin kishin nata, yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake son ta sosai, kuma yana nuna mata wannan so ɗin a fili ƙarara, kowa ma ya sani. Ga wani labarin shi ma daga cikin irin labarin kishinta, wadda ita da kanta ta ruwaito tana cewa, wata rana na nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ban gan shi ba. Wanda ga sai ne tsammanin ko ya tafi ne zuwa ga wata daga cikin matayensa. Yayin da na same shi, sai na same shi ashe sallah ma yake yi. Sai na ji shi yana ruku'u, yana ta sujjada, a cikin sujjadar yana cewa, subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta, subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Sai na ce bi abi anta wa ummi, innaka lafi sha'anin wa inni lafi sha'anin akhar. Yace mahaifina da mahaifiyata fansa ne gare ka ya Rasulullahi. Ayyuka lalle kai kana cikin wani sha'anin, ni kuma ina cikin wani sha'anin daban. Wato kai ashe ibada kake, ni kuma ina tsammanin ko ka tafi wurin wata ne daga cikin iyalanka. Hadisi ingantacce ne, Imam Muslim ya rawaito shi a cikin Kitabus Salati, da Imam An-Nasa'i a cikin Sunanul Kubra, da kuma Imam Ahmad a cikin Musnad din shi. Haka nan ga wani hadisi shi kuma, wanda shi ma labari ne na Aisha din, wanda Muhammadu dan Kaisu ya rawaito daga gare ta, tace shin bana ba ku labari ba game da ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Yace wata rana a daren da ya kasance a ranar kwanan daki na ne, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauko mayafinsa ya sanya, sannan ya tube takalmansa ya ajiye su kusa da kafafun shi, sannan sai ya shimfida gefen mayafinsa akan shimfidarsa, ya dan kishingida haka bai dade ba sosai, sai kuma ya tashi ya ɗauki wannan mayafin nashi, yana zaton kamar na yi bacci, sai ya ɗauki mayafin nashi a hankali ya sanya takalman nashi, sai ya buɗe ƙofa ya fita, ya kuma rufe ƙofar. Bayan ya rufe ƙofar, sai na yi saurin tashi na ɗauki mayafina na sa, na bi shi a baya, sai na ga ashe makabartar baƙi a ziji, ya je nan baƙiya ya tsaya ya tsawaita tsayuwarsa a nan, sannan sai na ga ya ɗaga hannayensa har sau uku yana yin addu'a gare su, wato ga matattun da suke wajen. Sannan daga nan sai ya juyo, ni ma sai na juya, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam na ga yana sauri, ni ma sai na ƙara sauri, sai na riga shi shigowa cikin gida. Da na shiga gida ban daɗe ba, na ɗan kwanta kenan, sai gashi shi ma ya shigo, sai ya ce me ke gare ki, me ya faru ne yake Aisha? Ina ji kina numfashi sama-sama, ko ke ce yanzu kika biyo ni a baya? Da farko na ce mishi ai babu komai ya Rasulullahi, sai ce a lalle ki bani labari, in kuma kike bani labari to Allah zai gaya mu. Sai na ce a ya Rasulullahi, mahaifina da mahaifiyata kan sa ne gare ka. Sai na bashi labarin duka abin da ya faru, abin da nayi. Sai ya ce dama ke ce wannan duhu-duhun da na hanga a baya na ke ce? Sai na ce kwarai ku ya Rasulullahi. Daga nan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata labarin al'amarin mala'ika Jibril alayhi salam, cewa ya zo mishi ga abin da suka tattauna shi da shi. To kaga wannan fitar da ta yi Nana Aisha radiyallahu anha duka dai kishi ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ce mata, wallahi ya Aisha, nakan gane cewa in kina cikin fushi da ni ko kuma kina cikin farin ciki da ni. Sai ta ce ya Rasulullahi, da ya kake ganewa? sai ya ce ai nakan gane idan kina cikin farin ciki ko kin saki zuciyarki da ni nakan ji in zaki na zaki kan ce la wa rabbi muhammadin kigan ce na rantsa da ubangijin annabi muhammadu amma idan kina cikin fushi kigan ce la wa rabbi ibrahim kikan yi rantsuwa da ubangijin annabi ibrahim alayhi salam shi ma wannan hadisi ingantacce ne imam bukhari da muslim da imam ahmad da ibn hibban da imam nisa'i daga sun ruwaito shi imam nisa'i ya ruwaito shi a cikin sunan al-kubra imam bukhari kuma a cikin al-adab al-mufrad imam tabarani kuma a cikin mujam al-kabir da shi ne ce mishi kware ku haka ne ya maikin Allah ba komai yake kauracewa ba illa fadin sunanka zaga wannan duka ba wai ishara ne zuwa ba ko rashin ladabi ko wani abu ba a'a yanayi ne na mata wadda Allah ya dabi'anci zukatansu ba kamar irin na maza bane ita tana ganin shi ne a matsayin mijinta irin yadda kowace mace take ganin mijinta a matsayin miji ne gare ta ita ma haka na Aisha radiyallahu anha take kallon shi sallallahu alaihi wasallam a wasu lokuta da dama a wasu lokutan kuma duk da hakan da ita kan kalle shi a matsayin malaminta tunda shine mai sanar da ita addini shine kuma malamin kowa da kowa ma sallallahu alaihi wasallam wata rana ɗaya daga cikin matayen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta kawo mishi wani abinci a cikin wani masaki haka a lokacin nan kuma yana ɗakin nana Aisha to nana Aisha radiyallahu anha sai bata ji daɗi ba a ranta dan me yana cikin ɗakinta kuma za a kawo mishi abu to sai ta sa hannu ta kabe ta tankaɗe abin daga hannun ita waccan nan shikenan sai wannan ƙoƙon ya faɗi sai ya tsage gida biyu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya riƙa tattarowa abin da ke cikin ƙoƙon yana tattarawa haka sai yake cewa sahabbai kulu ku ci garat umukum mahaifiyarku ta yi kishi annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yana murmushi to ana nan kuma rannan ita ma nana Aisha din sai ta kawo mishi wani abu haka a cikin koko to ranar da yake ɗakin waccan nan to da yaga haka bayan an cinye abin da ke cikin kokon sai ya ɗauki wannan kokon sai ya ba wa ita waccan nan an ce Ummu Salama ce sai ya bata wannan sabon kokon na nana Aisha wancan kuma tsagaggen sai ya dawo da nana Aisha shi kaga shikenan an rama mata tsananin san da yake wa nana Aisha bai sa ya fifita ta akan wata daga cikin matayensa ba wannan bai sa ya ɗauki haƙƙin wata ya bata ba nana Aisha radiyallahu anha yana daga cikin halayenta da ake yawan faɗa ita mace ce mai zuhudu wato tsananin gudun duniya dan me ko ba za ta zama mai tsananin gudun duniya ba alhali ta zauna da sayyidu zahidina wato shugaban dukkan masu gudun duniya wanda shi ne rahama ga dukkan talikai baki ɗaya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabin da aka kawo mishi duniya baki ɗayanta da kayan adanta da arzikin da ke cikinta baki ɗaya amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai karɓa shi ne fa annabin da Allah ya turo mala’ika ya gaya mishi in yana so duwatsun nan na Makka gaba ɗayansu a mayar da su zama zinari kuma zinaran nan gaba ɗaya nashi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce a baya su annabin da ya zaɓi yau ya ji yunwa gobe ya ƙoshi yau ya ji yunwa gobe ya ƙoshi ya ce ran da na ji yunwa sai na roƙi ubangiji na ran da kuma na ƙoshi sai in gode mishi wanda tsananin yunwa takan sa shi wata ran har ya ɗaura dutse a kan ciki shi dan ko ya ɗan ji sako-sako saboda tsananin yunwa mutanen sahabbai da zuwanin lahi a rihin tsananin yunwa ya same su sai sai kasance sukan ɗauki dutse sai su ɗora a kan cikin sai su ɗaya sai sa wani zani ko wani abu a ko wani ƙyalle sai su ɗaure shi a cikin cikinsu saboda tsananin yunwa ta sa cikin ya faɗa sai a ɗauko dutse ɗan dutse haka sai a ɗora sai a kawo igiya ko wani abu sai a ɗaure dutsen sai mutum ya ɗan ji dama-dama haka da suka zo gaban shi suke gaya mishi ya Rasulullahi yunwa ta dame mu gashi har duwatsu muke ɗaurawa a cikin cikin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yi murmushi da ya ɗaga masa rigar shi sai ga shi ba ma dutse ɗaya ba har biyu ne ma ɗauri sallallahu alaihi wasallam ka ji fara rahmatul lil alamin rahama ga dukkan talikai sallallahu alaihi wasallam da Allah ya yi shi mai kuɗi ko mai son duniya ko mai son fantamawa to da gaba ɗaya al'umma kowa sai mai da kansa ya zama dan fantamawa ko ta halin kaka kawai mutum kawai sai yayi rayuwa irin ta sarakuna rayuwa irin ta dadi amma magana sai ce ai haka ma annabi alaihi salatu wasallam yake sosai shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanya rayuwar shi gaba ɗaya ta ibada duk abin da yayi inda kake koyon shi a cikin zaka samu lada duk da cewa akwai abubuwan da babu wanda yayi sai mai koyon shi a cikin su wanda Allah yake bance shi da su ne kawai amma mafi yawan al'amuransa dai ana so kai koyi shi an ka koyi in ka koyi shi a cikin waɗannan abubuwan ko na farilla ne ko na nabul fili ko mustahabbai da sai zama kai kuma ibada kai shi tsarin rayuwar shi ne haka amma kai kuma in ka koyi shi kai ibada sai ka samu yardar Allah ta dalilin haka kaga da a ce rayuwa yayi irin ta fantamawa to da kowa ma a cikin al'umma sai ga kawai ka zama salihin mutum shine a ganka kana fantamawa shine alamar nagarta amma annabi alaihi salatu wasallam sai ya zabi yayi rayuwa irin ta talakawa din saboda me saboda mafiya yawan al'ummar shi ya san cewa talakawan sun fi yawa kuma dama shi ma ya faɗa har roƙar Allah yake cewa Allah ka azurta ni san miskinai da fakirai kuma yakan ce a ranar lahira ni zan fara shiga aljanna da ni da al-fuqara'ul muhajirun wato fakiran muhajirai fakiran sahabban shi waɗanda suka hijira tare da shi kaga wannan duka saboda sauƙaƙawa al'umma ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabi irin wannan rayuwar ta kasance ita mata ce ga imamu zuhud wato shugaban gudun duniya wanda yakan kwanta akan tabarmar kaba har sai da ya zama tabarmar takan yi shata a gefen haƙarƙarin shi zanen tabarmar yakan fito ra'a-ra'a a gefen haƙarƙarin shi sahabbai sukan ce mishi ya rasulullahi ko mu nemo maka katiba yakan ce mali walid duniya ina ni ina duniya ma ana fi duniya illa karakibin isa zallata ta shagara yace ni fa misali na a cikin duniya kamar misalin matafiyi ne wanda ya dan ga yar wata inuwa haka sai ya dan tsaya dan ya sha inuwar ya tashi ya ci gaba da tafiye shi sun maraha wata raka sannan ya tashi ya ci gaba da tafiye shi ya kyale inuwar wanda rana sai na Umar dan Khattabi radiyallahu anhu ya shigo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gan shi yana bacci shigowar shi sai ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya farka sai ya tashi ya zauna sai na Umar da ya kalli haƙarƙarin shi sai ya ga gaba ɗaya ga zanen tabarma nan ya fito raɗa-raɗa sai na Umar sai ya fashe da kuka saboda tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi lima tarki ya Umar saboda me kake kuka ne ya kai Umaru sai ya ce ya rasulullahi na tuno Kisra sarkin Farisa da irin fantamawar da yake yi da kuma Kaisar sarkin Rom sarkin daular Rom shi ma dukkaninsu suna cikin ni'ima suna cikin tufafi irin na alhariri da dibaji da kayan ado da kayan ciye-ciye komai nasu na alfahari amma kai ya rasulullahi gashi yanzu tabarma ce kake kwance akai gashi nan ta yi fito raɗa-raɗa a haƙarƙarinka dole in kuka ya rasulullahi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya murmushi ya ce ya Umaru yanzu ba za ka yi farin ciki ba su zama suke da duniyar su kafiran mu kuma muke da lahirar gashi kuma Allah yana cewa wal akhiratu khairun wa abqa cewa lahira ita ce tafi kuma tafi wanzuwa idan kanta na Aisha radiyallahu anha take cewa wata rana wata mata daga cikin matan sahabban Madina ta shigo gidan sai ta kalli ɗakin Nana Aisha ta ga makwancin Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ga ƴar wata tabarma ce haka tabarmar fa tabarmar kabar wacce Annabi sallallahu alaihi wasallam ke kwanciya akai babu wani shimfiɗa ko wani abu haka akai tabarmar kabar ma ba wai irin mai faɗin nan shi wacce zaka kwanta kai juyi ba a'a siririya ce digarga ba ta faɗin littafin nan ba littafin nan da yake a buɗe din nan to ba ta fi faɗin haka ba digarga faɗin ka bai fi zira'i guda ba ba ta burma ce wacce mutum zai kwanta ya yi juyi ba kawai iya haƙarƙarinsa dai kawai zai ɗan ɗora a kai shi kenan kuma a mafiya yawan lokuta ko matashi ma ba ya amfani da shi ba ya amfani da filo a mafiya yawan lokuta amma yana da filo ɗin shi kansa filon nasa wato fata ce haka sai aka ɗan cusa kaba a cikinta ba wai auduga ne ko wani abu mai laushi haka irin wanda mu yanzu muke yi ba To wannan matar daga cikin mutanen Madina ta ga haka sai ta koma gida ta je ta dauko wata katuwar katifa mai laushi ta kawo nana Aisha ta ce ga wannan ki sa mishi sallallahu alaihi wasallam ya riga kwanciya a kai. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo ya zo ya gani sai ce ya Aisha wannan fa menene nake gani? Sai ta ce ya Rasulullahi wace ce daga cikin sahabbanka na Madina ta shigo daki na da ta ga shimfidarka wurin baccinka shi sai tausayi ya kama ta sai ta dauko wannan ta kawo mini. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Aisha ki mayar mata dishi. Tuna na Aisha radiyallahu anha tace sai ban mayar din ba. Na so a ce wannan shimfidar a daki na take. Har sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya maimaita har sau uku. Ishi ya Aisha ki mayar mata. Ya Aisha ki mayar mata. Laushi tu ladrallahu mai jibala makkata zahaban wa fidda. Ince wallahi ya Aisha da na so da jin dadin nake so da Allah ya sanya duwatsun Makka gaba ɗaya sun zama zinari da azurfa kuma Allah ya gudanar da su tare da ni. Kaga nana Aisha radiyallahu anha ai dole ta zama mai gudun duniya na ta zauna da mai irin waɗannan halayen sallallahu alaihi wasallam. Waɗanda suka zauna tare da ita su suke ruwaitowa irin zuhudinta wato gudun duniyarta kamar dan yar uwarta Abdullahi ibn Zubair da kuma Urwatu ibn Zubair. Urwatu yake cewa wata rana lokacin mulkin Sayyidina Muawiya ya aika wa nana Aisha da kyautar dirhami dubu ɗari kamar naira biliyon guda ta yanzu. Sayyidina Muawiya ya aika mata da shi. To da safe ne lokacin ta riƙa rabo kafin yamma bata bar wa kanta komai ba. Da akwai mai mata hidima baiwarta ana ce mata Bariratu sai take ce mata ya ke uwar gijiyata azumi ne kike yi me zai hana koda dirhami ɗaya ki bar mana wanda za mu ɗan sayi abin buɗe baki da shi? Sai ta ce mata ai da kin tuna min da na yi haka kaga bata bar wa kanta koda abin da za ta yi buɗe baki da shi ba ta rabar da dukiyar baki ɗayanta. Urwatu ibn Zubairu radiyallahu anhu yace wata rana nana Aisha sai da ta yi sadaka da dinari 70,000 amma a lokacin nan fa takan dinki gefen mayafinta ma'ana gefen mayafinta da faci a jiki ka koda sabon tufafi ba ta saya wa kanta ba radiyallahu anha. Amin. Takan mance da kanta ta kyaututtuka da kayanta ta manta da kanta kamar yadda wata bai wata mai suna Ummu Zarrin ta ruwaito take cewa wata rana Sayyidina Muawiya ya aika wa nana Aisha da cikin ƙwaraye guda biyu na kuɗi ya kai dirhami 180,000 kusan naira biliyon 2 ta yanzu. Nana Aisha radiyallahu anha sai ta sa a kawo mata masaki ko kuma faifai a ranar ma shi ma azumi take domin ita kullum ma azumi take ba ta fashi kullum azumi take babu ranar da ba ta azumi in ba ranakun sallah ba da ranar karamin sallah da ranar babbar sallah shine kai ba ta yin azumi a wannan ranar ma azumi take da aka aika mata da wannan kudin dinare 180,000 ta zauna akan wannan faifan tana zubawa shi kawai ta dambo ta dumbulo ta dora akan faifan ta akai wa suwani ta dora akan faifan ta akai wa suwani akai wa gidan wani kafin yamma duk ta rabar da shi bata bar ko dirhami ɗaya ba. Yayin da yamma ta yi sai take cewa baiwar tata Ummu Zarrin kawo min abin buɗe baki na da aka kawo ta abin buɗe bakin nata duka gurasa ce sai dan wani man shanu ko kuma man gyaɗa haka da gurasa kaga ba wani abin daɗi bane babu irin su nama ko kifi ko wani abu muhimmi haka akai ga wannan kuɗi irin na yanke talauci gaba ɗaya ta kyautar da shi. Da kanshi Urwatu yana cewa ummata wato kanwar mahaifiyata Aishatu radiyallahu anha ta kasance duk abin da Allah ya azurta ta da shi bayarwa take yi ba ta ajiye komai domin kanta duk abin da ya zo hannunta face sai ta bayar da shi sadaka. Ta ɓangaren ibada kuwa nana Aisha radiyallahu anha a nan ma ta yi fice domin tana koyi ne da Sayyidul Abidin shugaban dukkan masu bauta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wata rana ya rika sallah saboda tsabar tsayawar dare sai da ya kasance kafafun shi sun kukumbura saboda yawan tsayawa har da ke tambayin shi ya rasulullahi wannan yawan sallar dare da kake yi me kake nema ne abun Allah bayan Allah ya riga ya yafe maka zunubanka Allah ya ce liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdika siratan mustaqima to me kake nema abun Allah sai ya ce mata afala akun abdin shukuran shin bana zama bawa mai godiya ba tunda Allah ya mun wannan baiwa ai shi yasa ni kuma nake yawan bauta mishi saboda ya zama godiya gare shi saboda abin da ya mun ta gaji waɗannan halaye ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kyawun hali ga ilimi ga yawan ibada ta kasance daga cikin mutanen da suka fi kowa sanin yanayin ibadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu ibadin shi na cikin gida game da azumi ko kamar yadda na fara da su ba ta fashi babu ranar da ba ta azumi in ba ranar sallah ba daga ranar karamar sallah sai ranar babbar sallah kamar yadda ya zo a cikin sifatul safwa juz'i na biyu shafi na 15 na Abdurrahman ibn al-Jawzi da kuma tabaqatul kubra na Ibn Sa'd a cikin juz'i na 8 shafi na 47 qiyamul layl kuwa kamar yadda Al-Qasim dan Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar wato dan yar uwarta shi ne babban malami ne yana daga cikin maluman malaman Imam Malik Al-Qasim dan Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar to wata rana yazo wajen Nana Aisha shi da ranar ne ma da safi yazo wajen ta yace na kasance idan aka yi sallar asuba abin da nake fara yi shine in biyo ta gidan Aisha yar mahaifinsa ne nakan zo in gaishe ta yace to wata rana na shigo sai na same ta a tsaye tana tasbihi tana sallah tana karanta ayan nan ta cikin alqur'ani da Allah ke cewa famanallahu alaina wa waqana azabas samum ina karanta wannan ayar tana addu'a tana kuka tana maimaitawa tana kuka na tsaya ina jiran ko za ta idar da sallar har sai na gaji da tsayuwar mace to tunda ina da wata bukata a kasuwa bari in je kasuwa in dawo kafin nan ta idar da sallar yace na je kasuwa nayi uzuri na dade yayin da na dawo har ila sai na same ta dai a tsayen nan dai da na barta haka take tana sallah tana kuka to ka jifa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matar shi a duniya da lahira amma kuma yanzu sai ka ji mutum yana cewa wai tunda kana son annabi wai kai komai ma a duk wanda zai ce maka wai ka je kai komai a tunda kana son annabi ko tunda kana son shehu ka je kai komai wallahi ba masoyinka bane ba kuma soyayya ke ka dace a lahira ba tunda waɗanda suka samu garanti din waɗanda babu wani kokonto sun samu garanti kai ne sun samu garanti to ba gansu suna yin abin da suka ga dama ba da akwai wanda ya kamata yi abin da ya ga dama cewa shi ya riga ya dace in ya ga dama ya yi abin da duk ya ga dama dai aljanna da ya riga ya samu to da waɗannan ne da ragun za mu gani cewa in kana son annabi ka yi abin da ka ga dama din amma ga matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ji irin rayuwar da ta yi wannan fa duk yawan sadaka ta ta take da yawan azumi duk saboda neman dacewa ne fa a lahira bayan kuma fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da ya ga mata ita yar aljanna ce kuma mala'ika ne shi ma ya gaya mata ma kirkira yayi ba sallallahu alaihi wasallam mala'ika ne ya nuna mata ita tun kafin ma ya aure ta yace ga ta nan wannan wacce kake gani din nan matarka ce a duniya da lahira a wata ruwayarwa ce mishi matar ka ce a gidan aljanna ya nuna mar da ya duba mutum sai ga ai Aisha ce amma ba su yi abin da suka ga dama ba kuma kai yanzu kawai bayan wajen shekara 400 wani zai ce maka ai tunda kana son annabi kai abin da ka ga dama saboda Allah to duk wanda zai ce maka kai abin da ka ga dama wallahi ba so yake ka dace a lahira ba shi ya kwatanta maka ya fara yin abin da ya ga dama din in ya isa ka gan shi yana yin abin da ya ga dama din duk abin da yake so ka yi na ke da shari'a to shi din ya fara in yayi in ka ga dama sai ka bi shi in ka ga abin ya mishi kyau amma shi mutum ya kame shi bai yi abin da ya ga dama din ba amma kuma kai ya dora ka akan wai ka jike abin da kaga dama ai kana son annabi ai ai soyayyar annabi ce kai abin da kaga dama to san annabi a ga wa'annan kaji ba tana addu'a tana kuka tana sallah kuma wannan fa sallar hantsi ce kamar sallar walaha kenan za a ce to wanda yayi haka a sallar walaha to ya kake tunanin zai yi kuma da daddare ya kake tunanin tsayuwar shi ta dare hajji ko da umra ya zo a cikin hadisin Jabir bin Abdullah al-Ansari radiyallahu anhu yana cewa nana Aisha radiyallahu anha a wani haji da suka je tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an je dab daga shiga garin Makka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga tana kuka sai ya tambaye ta ya Aisha me yasa ki kuka sai ta ce ai haila ce ta zo mata annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kira rashin da ya ce mata ai ita haila din nan fa wani al'amari ne wanda Allah ya wajabta shi akan ƴaƴan Adam mata yace mata ki wanka ki dauki niyyar aikin haji yace sai na yi hakan na tsaya a duk inda alhaji ke tsayawa ma'ana dukkan ayyukan da alhaji ke yi nima na yi har sai da na samu tsarki sannan sai na je na yi dawafi a dakin Ka'aba da kuma Safa da Marwa sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min hakika ke yanzu kin kammala hajjinki da umrarki gaba daya daga bayan sai nace ya rasulullahi wallahi ni ina ji a cikin raina kamar ni har yanzu nan ban yi dawafi ba sai da na gama aikin haji baki daya annabi sallallahu alaihi wasallam sai sanya ta ta sake yin umra ta je wani waje da ake kira shi Tal'im a nan garin Makka bayan garin Makka ne ta je a nan ta dauki harama ta zo ta yi aikin umra shi ne aka gina masallaci a wajen ake kira masallacin Bazilu Aisha Nana Aisha radiyallahu anha wadda tana da tsananin tsoron Allah tana da cikin mutanen da Allah ya cika zukatansu da tsananin tsoron shi Abu bin Malik bin Dufail wanda shi dan uwan Nana Aisha ne tana da wani dan uwanta wanda mahaifiyarsa ɗaya da shi shine Malik bin Dufail to akwai dan shi mai suna Auf shine ya rawaito wannan to cewa wata rana Nana Aisha radiyallahu anha ta sayar da wani gida nata ko kuma wata kyauta ga da ta yi sai dan yar uwarta Abdullahi ibn Zubair sai ya ce wallahi indai Aisha bata daina wannan yawan kyautar da take yi ba to lalle zan buga mata hajaru akwai wani abu da ake kira hajaru in kana da mahaifi ko da ko wani makusincinka wanda yake yawan bayar da dukiya yana yawan lalata dukiya a hannunsa yana yin yadda ya ga dama da dukiya mai yawa to in ka je gun mahukunta suka yi wannan hajaru din to daga nan za a ce to daga yau duk kyautar da ya yi bata yiwu ba duk abin da ya bayar kyauta to bata yiwu ba duk abin da ya sayar bai sayu ba duk wanda ya sayi abu kaza a gun wani to ya sayi banza sai ya ce wallahi wannan yawan kyautar ta in dai bata daina ba to zan je in mata irin wannan da aka bata labari yadda ce ya faɗi wannan aka ce ƙwarai kuwa ya faɗa yadda ce to daga yau ni ko na yi wa Allah ba kan ce ba zan ƙara magana da shi tun da ya faɗi wannan kyautar zai hana ni in yi kenan bayan halin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yawan kyautar Abdullahi ibn Zubair da ya ga ta ƙaurace mishi ta daina yin magana da shi sai abin ya mishi zafiyarsa yadda zai ya nemi ceto a wajenta ya tura wannan dan a bata hakuri ta ce a wallahi ba ta hakuri ba yace wallahi ba zan yi hakuri ba ba zan karbi ceton kowa game da shi ba kuma ba zan karya wannan bakancin da na riga na yi ba to yayin da abin ya tsawaita gare shi to sai ya samu wasu daga cikin sahabbai waɗanda suna shiga wajen Nana Aisha din akwai Miswaru dan Makhramatu da kuma Abdulrahman ibn al-Aswad sai ya gaya musu cewa da Allah abin da yake so shine su lullube fusakunsu ma'ana su lullube fuskarsu haka da mayafi su subin shi kuma zai shiga tsakankaninsu sai su je kofar gidan Nana Aisha sai su nemi izinin shiga in ta yi musu izini su shigo sai su ce mu shigo gaba ɗayanmu su haɗa baki su faɗi wannan in ta ce eh ku shigo gaba ɗayanku sai su shiga har da shi shi Abdullahi ibn Zubair saboda ya san in shi kaɗai ne in ya nemi izinin shigowa wajen ta ba za ta yi mar izini ba to shikenan da suka yi hakan kuwa ya suka zo kofar gidan Nana Aisha radiyallahu anha da suka zo suka yi sallama sai ta amsa musu ya suka ce mata mu shigo sai ta ce musu a eh ku shigo suka ce dukan mu shigo sai ta ce eh ku shigo bata san cewa Abdullahi ibn Zubair yana tare da su ba suka shi suna shigowa gidan to ita kuma tana cikin daki to shi ko Abdullahi ibn Zubair tunda Muharramin ta ne kawai sai ya yi labule ya shiga cikin daki yana shiga ciki sai ya fada gaban ta ya rike ta haka yana kuka ita ma nan Aisha radiyallahu anha sai ta sa kuka tai kuka mai yawa sannan sai ya rika magiya shi Abdullahi ibn Zubair yana cewa ina roƙonki dan Allah dan zumunci ki yi hakuri don misuwaru din da Abdurrahman din su suka ci gaba da yi mata magiya suka tana mata kuma da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la ilaha illa muslimin an yahjura akhahu fawqa salas bi halatta ba ga wani musulmi da ya kaurace wa dan uwan shi sama da kwana uku to nan Aisha radiyallahu anha daga nan shine sai ta yi hakuri din amma sai da ta aika kasar Yemen sai aka sayo mata bayi guda 40 ta yantar da su kaga a ka'ida ma bawa kwaya ɗaya ake yantarwa kamar yadda Allah ya faɗa a cikin Al-Qur'ani inda Allah yake faɗa a cikin suratul Ma'ida kafaratu idamu asrati masakina min asrati ma tudimuna ahlikum aw kisratuhum aw tahriru raqaba to amma ita sai ta ninka sau 40 ta sayo bayin guda 40 gaba ɗaya ta yantar da su a lokacin Abdullahi ibn Zubair sai ya kawo wasu dirhami ina jin ko 100,000 ne ko 10,000 ne sai ya bata yana bata nan take bai bar wajen ba sai da kyautar da su ta ba da su kyauta abin dai da baya so din tashi nan tayi fushinta da shi saboda yana so ne ya hana ta aikin alheri kafarar nutsuwa da yanzu tunda babu bayi abin da mutum zai yi shine ya azumin kwana uku ko kuma ya ciyar da miskinai guda 10 kowanne ya bashi mudin nabi guda samu mutum 10 miskinai samu ko shinkafa ko dawa ko masara ko wani abu na kayan abinci ko wani suka bashi mudin nabi daya kaga kamar babban kwano irin namu ne na Kano State zai za a samu mudin nabi kamar hudu sai ka ba wa mutum hudu kenan ko in ka sayo kwano uku ma zai isa ka rarraba shi kenan kai ka fara rantsuwarka kwarai da gaske ko kuma ka sayo yadi kai wa mutum 10 dinki dan ko ka ciyar da mutum 10 ne ko kuma kai wa mutum 10 dinki ko kai azumin kwana uku ko kuma ka yanta baiwa ko bawa
dan
ya ciyar wata musu gina wanda ya fi ciyarwa saboda shi ne wanda wasu ma za su amfana da kai in dai ba kamar yanta bawa din ba to sai ciyarwa shi kuma yanta bawa babban ladansa shine ka fitar da wani daga kangi na bauta to da mutum yana karkashin wannan bauta din to kaskanci ne fa mai yawan gaske da shi da ƴaƴansa duka duk bayi ne in ya haifi ƴaƴa sun kai 100 in ka rarraba zuwa ka ji ba kuɗi sai ka tana ai kana da awaki a gida sai ka je ka kamo guda ɗaya ka sayar ka san ba mai tuhumar ka me yasa laka haka to haka nan in kana da bayi ba ruwanka in matar wani ne ma in uban wani ne ma in dai bawan ka ne kawai ka zaka je ka kamo shi ka je kasuwa ka aje shi a kara kamar yadda yanzu ake da kara ta sayar da dabbobi to a wancan zamanin akwai kara ta sayar da mutane haka za a zo ana taya shi kaza ne kuɗin sa ne ce na taya kaza ce a ban sayar maka ba haka za a sayar da shi ka karɓo kuɗin ka dawo gida shi kenan a miskini da fakiri malamai suna sa sabani wane ne wani talauci amma dai abin da yafi karfi shine miskini yafi fakiri talauci shi fakiri shine mutumin da ya zai iya mallakar abincin shi na shekara na kusan shekara guda to amma dai ba zai iya wato wadatuwa da shi ba ma'ana mutumin da yana da kamar harkar da hannun jarinsa zai iya sayan abin da zai iya ci na shekara guda amma sai dai idan ya yi hakan kuma bai da komai a hannunsa kaga wannan fakiri ne inda zai iya mallakar abincin kamar sati guda misali ko fiye da haka yawa iya aji to amma shi miskini shine wanda kullum sai ya nema da zai ware rana ɗaya bai fita ba to a wannan ranar sai da kwana da yunwa a gidan shi to wannan shine miskini ruwan tashin hankali ai suna nan da yawa suna nan da yawa yanzu masu ruwan nan da ƴan dako da yawa ma ga mutanen da ƴan kamishinan da kake gani wallahi mafiya yawan su duk nan da basu fito ba wallahi a wannan ranar sai dai a kwana da yamma a gidansu ko a wani da yamma na
suna da kadalorin da
su eh wasu ba amma tabbas gaskiya irin wannan din ba haka ne amma yanzu wallahi da zaka ji cikin unguwa kace da Allah duk wanda kace da Allah duk wanda gidan shi ba yi dumami ba yau ya daga hannu dan da mutum 40 a gunna tabbata sai an samu kamar kusan mutum 20 ba za su daga hannu ana shan wahala kuma ana bukar wallahi mutane ana cikin wani hali kuma hakan ma mu da muke cikin irin waɗannan guraren wanda mu dai ga mun ba kauye ne kauyen kayo ba amma kuma ba a cikin manyan birane muke ba to mu rayuwar mu wallahi mu sauki ce ina muka ga dai mu anan misali ba rayuwa ake irin ta kauyen kayo wanda mutum ana cikin wani yanayi na rashin tsafta ko rashin kula da addini ko rashin wayewa kaga mu duk wannan Allah ya yaye mana za ka ganshi tsafta da shi yana da harkar shi ta yi yau da kullum dai yana da yan sana'ar shi kuma mutum da dai bakin gurguru ana kula da addini amma kuma mu ba cikin irin birane can muke ba mu yanzu anan kaga mutum zai iya yin noma zai iya wasu kananan sana'o'i wanda mutanen birni duk ba za su samu irin wannan ba amma yanzu kaga yanzu a birni mutumin da a gidan haya yake aƙalla da shi da matarsa da ƴaƴa kamar guda biyar ya kama kamar ɗakuna biyu a gidan haya yanzu ina unguwannin waje-waje ne ma wannan ɗakuna biyun a bai biya wani abu mai yawa ba shi ne kamar a ce ya biya 40,000 a shekara a gome arha kenan a wai aƙalla gome arha sosai kenan a ce biya 20,000 a shekara ka gani aƙalla ma sauƙin ta ce kowane ɗaki 30,000 ko 40,000 to kuma wannan ɗin zaka tarar kullum sai ya fita gona kullum sai ya fita kasuwa la'alla da ko yake ko jiran shagon wani yake ko kuma kawai buga-bugar sai yake a kullum bai fiye sami 1,000-2,000 ba randa kasuwa ta yi riba shine zai samu kamar 5,000 to gashi ga matarsa ga ƴaƴa kamar guda biyar a rayuwa kamar irin ta birni kamar misali Kano ka san yanzu da ƙyar naira dubu za ta ishe su karya wa safe to da rana duk dabarar da zai ko kai yanzu in sayan abinci za ka yi duk dabarar da za ka yi inda yara sun kai biyar kuma daga 'yan shekara biyu ne zuwa sama sun kai biyar da kai da matarka kwaya ɗaya duk dabarar da za ka yi da ƙyar 2,000 za ta ishe ku wallahi 1,000 ba za ta ishe ku ba aƙalla sai ka ɗora kamar 500,000 zuwa 2,000 sannan a yi abinci mai kyau ba za a ci da rana to da daddare ma duk dabarar da za ka yi in dai sayan abincin za ka yi komai da komai saya za ka yi to sai aƙalla daga 700 zuwa 1,000 za ta mutu kaga su har itace ma duk saya za ka yi ruwa ma saya za ka yi to kaga aƙalla mutumin da yake da ƴaƴa kamar guda biyar da mace guda ɗaya to aƙalla kullum yana buƙatuwa zuwa ga kamar samun naira 300,000 kuma yanzu in ka lura da irin sana'o'in ma da ake a birane da sauransu ai ba kowa ne yanzu yake iya samun naira 300,000 ba ana shan wahala na? Ai shi ne nake ce maka ai mudin nan wallahi da sauki a haka da nake gani wallahi da sauki ta ne yanzu mutum ko ruwa ne ba gidansa ko bai da kuɗin sayan ruwan zai je ya ɗibo a gurguje ya kawo gidansa to su yanzu a Kanon akwai unguwannin da babu famfan kuma babu rijiyoyi yanzu ka je irin su dakata din nan cikin su Kawaji ba ruwan famfan kuma babu rijiyoyi dole ruwan da sai duka saya ai rayuwa mu anan wallahi sai dai kuma mutun ya gode wa Allah kuma ga harkoki na yau da kullum dai bakin gurguru suna tafiya ai samun miskini ai ba zai wahala ba insha Allah anan zamu dakata cikin tarihin Nana Aisha radiyallahu anha idan Allah ya kai mu a darasi na gaba za mu ji wasu daga cikin halayenta da ɗabi'unta da kuma kalmomi na hikima waɗanda suka fito daga bakinta har zuwa dai ƙarshen abin da ya sawaƙa na tarihinta daga nan kuma insha Allah za mu shiga tarihin wata daga cikin matayen Annabi sallallahu alaihi wasallam da haka dai kuma mun kammala da matayen Annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma shiga cikin matayen sahabbai radiyallahu anhu alhari fatan abin mun karanta didi Allah ba mu dadan shi mun kuskure Allah ya fi mana da ku shi dukkan yaran mu kanana da daliban mu da al'ummar musulmi baki daya Allah ka dimi dukkan lamuran mu zahirin wa batin Allah ka kare mana imanin mu da mutuncin mu da lafiyar mu da dukiyoyin mu albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka tsare mu daga dukkan hanyoyin haraka Allah ka kare mu na kare mu daga fitintunan rayuwa da na mutuwa lafiyar dukkan mu samu shiga da imani guraren da ake fama da tashin hankali a wannan kasa tamu Allah ka kawo musu zaman lafiya da kwanciyar hankali waɗanda suka rasa dukiyoyinsu a ta dalilin waɗannan abubuwa da ke faruwa Allah ka mayar musu da mafi alkhairi wannan zaɓe da ke gabanmu yanzu Allah ka zaɓa mana shugabanni nagari Allah ka ba mu shugabanni masu tsoronka Allah ka ba mu shugabanni masu amana Allah kada ka jarrabe mu da abin da ba za mu iya ba lafiyar da ƙarshen mu samu cika da imani سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في المدى الاعلى الى يوم الدين وعلى اله وصحبه في كل وقت وحين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين